Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba, 2 watan Maris na shekarar 2022. Cikin shirin za ku da halin da ake ciki a daidai lokacin da iyaye da gwamnatin Najeriya ke faman ganin an mayar da ɗaliban da ke karatu a ƙasar Ukraine gida lafiya. Sai kuma shirin ciwon ƴamaci wanda Aisha Ma'azu ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku himman kanin labaran jaridun ƙasar Kamaru. Amma da farko sai a fara kira da zama a fara da kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarin duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli da sanadiyar annobar COVID-19. Waɗanda suka hada da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwan kawuna daga fagen siyasar ƙasar da ke fuskanta. Biden ya shiga zauren majalisar ne yayin da ake ta yi masa tafin nuna jinjina shekaru biyu bayan ɓarkewar annobar COVID-19. A farkon jawabinsa, Biden ya ce, "A bara annobar COVID-19 ta hana mu haɗuwa, amma a ƙarshe gashi mun haɗu." An dai ga membobin majalisar suna kaɗa tutar ƙasar Ukraine. Kuma shugaba Biden bai yi wata ba wajen yin tsokaci kan rikicin Rasha da Ukraine, inda ya bayyana cewa a Amurka za ta rufe sararin samaniyar ta ga dukkan jiragen ƙasar Rasha.
Ma'aikatar shirin Amurka na haɗa wani kwamiti mai ƙarfi wanda zai bibiyi laifukan wasu fitattun mutane a Rasha. Za mu haɗa kai da ƙawayenmu na nahiyar Turai, mu rufe kadarorinsu na gidaje, jiragen ruwa da na sama. Saboda haka a wannan dare ina mai sanar da cewa za mu bi sahun ƙawayenmu wajen hana dukkan jiragen saman Rasha ratsawa ta sararin samaniyar Amurka.
Shugaba Biden dai ya kwashe minti har 10 yana magana kan batun na Ukraine, inda daga baya ya tabo batutuwan da suka shafi matakan da gwamnatinsa ke ɗauka wajen shawo kan matsalolin da Amurkawa ke fuskanta. Gwamnar jihar Iowa Kim Reynolds ta ce ta mayar da martani a bangaren 'yan Republican bayan da shugaba Biden ya kammala jawabin nasa. Muna ɗauke da sharhi kan jawabin na Biden idan aka biyo mu a cikin shirin. Ƙasar Rasha da Ukraine sun yi musayar fursunoni a karon farko a jiya Talata tun bayan da Kremlin ta ba da odar mamayar makwabtanta kwana 6 da suka gabata. Amma abin ya zo ne kwana ɗaya da dakarun Rasha suke ci gaba da barna da kai hare-hare a faɗin Ukraine, kai hari kan wuraren aikin fararen hula da kuma hanyoyin sadarwa, da ya haɗa da babban hasumiya ta gidan talabijin na Kyiv da kuma fitaccen wajen Holocaust da ke ƙasar. An kashe mutane 5 cikin harin da aka kai a ginin, wanda ya kama da wuta a cewar jami'an Ukraine. Ma'aikatar tsaro ta ce a shafinta ta Twitter cewa wasu daga cikin tasoshin Ukraine ba za su yi aiki ba a yanzu. Harin na jiya Talata ya kuma shafi wajen tunawa da Holocaust na Babin Yar, inda a shekarar 1941 aka kashe dubban Yahudawa a cikin kwana 2, yayin da birnin ya kasance ƙarƙashin mamayar 'yan Nazi. An yi lugudar rokar Grad kan Ukraine da aka yi wa kace-kace, amma duk da haka babban birnin ƙasar ya ci gaba da dagewa bayan da Rashawa suka ja kunnen mazaunan cikinsa da su fice daga gidajensu. Suna masu cewa za su kai hari a kan gine-ginen harkokin tsaro, leƙen asiri da na sadarwar jama'a domin rigakafin kai wa Rasha hari ta yin amfani da bayanai. Ma'aikatar harkokin tsaron Rasha ta gargaɗi dukkan mazauna irin waɗannan wurare da za a iya kaiwa farmaki da su tashi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasashen yamma suna ci gaba da biyan Rasha ɗaruruwan miliyoyin daloli a kowace shekara domin shigo da mai da kuma gas, duk da tsatsauran takunkumin da aka ƙaƙabawa bankuna da ɓangaren jiragen sama na ƙasar biyo bayan mamayar Ukraine. Yayin da kusan kashi 40 cikin 100 na mai da gas na Turai ake shigowa da shi daga Rasha, gwamnatoci suna kokarin ganin sun samu wata mafita. Ministocin kungiyar tarayyar Turai sun hallara a Brussels a ranar Litinin domin su tattauna yadda za su karya wannan dogaran da suke da Rasha. Rasha tana samar da kusan kashi uku na gas ɗin Turai, sannan sabbin alkalima sun nuna cewa shigowar ta karu tun bayan mamayar Ukraine. Hauhawar farashi ya sanya an fi samun riba wajen ciniki, kuma manazarta sun ce babu wata hanya mai sauri wajen samun mafita. Jamus tana ɗaya daga cikin ƙasashen tarayyar Turai da suka fi dogaro da makamashin Rasha. A makon da ya gabata, ta sanar da soke hanyar bututun mai na dala biliyan 11 daga Rasha. Shugabannin masana'antar gas sun ce burbushin mai zai ci gaba da zama hanyar tattalin arzikin Jamus mai mahimmanci.
To na jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda wakilin sashen Hausa da ke Abuja Umar Faruk Musa ya tattauna da wani uba wanda yake fafutukar ganin 'ya'yansa da ke karatu a ƙasar Ukraine sun dawo gida.
Sunana Muhammad Usman, ne mahaifin Firdausu Muhammad Usman da Fadila Muhammad Usman waɗanda suke karatu a Kharkov ta ƙasar Ukraine.
Wani hali 'ya'yan naka biyu suke ciki a yanzu?
To alhamdulillahi yanzu muna ma Allah godiya da kuma mutane da suka tamu da addu'o'i tun da wannan yaƙi ya ɓarke a Ukraine. Don kuwa yanzu Ubangiji sun samu suke ta ƙasar Ukraine, lami lafiya ta bodar Hungary wadda suka shiga babban birnin Hungary wanda shi ne Budapest. Yau da safe cikin yardar Ubangiji.
To na ji gwamnatin Najeriya ta yi shirin cewa jirage biyu da Airpeace da Max Air za su yi ɗawainiyar ɗauko ɗaliban da sauran 'yan Najeriya da ke neman su fice daga wannan yankin. Kun yi wannan shiri ko yaya?
To gaskiya ni ban yi, saboda yadda hankalinmu ya tashi ban tsaya sauraron gwamnati da ke yi ba. Amma lalle za su daga baya an ce a yi ana wannan shirin. To sai dai mu yi fatan to Allah ya baka da alkhairi, amma tsakanin Allah ni ban tsaya jiran wannan ba, saboda yadda hankali ya tashi kawai na dai san kokarin da ni zan iya cikin da Allah da addu'o'in jama'a muka yi masu shirin tahowarsu. Yanzu Allah ya dagudo muke karan su za su taso.
To kuna da labarin sauran ɗalibai wani hali suke ciki ko suna cikin ƙasar ta Ukraine, ko ko dukkan ɗalibai gwargwado an samu labarin cewa sun fice domin an ce wai ana hana waɗansu baƙaƙin fata fitowa daga waɗansu yankuna na wannan ƙasar ta waɗansu iyakoki na makwabtan ƙasashe?
Yanzu da muka yi magana da su ƴaƴan nawu ba su ga mana sun samu wani problem na irin wannan ba, amma na gani a social media wasu rayu a ce gashi an hana baƙaƙe fitowa ko wani abu, amma tsakanin da Allah su ba su samu wannan ba. Tun dai shekaran jiya da suka je filin jirgin ƙasa na can Kharkov din, Allah ya taimake su suka shiga. Abinda kadai aka yi musu shine mazan cikin su ba a bar su suka shiga jirgin farko ba, sai aka tsaida su sai aka sanyo su na baya, kuma ba wai za a baƙaƙe ba ko kuma 'yan Najeriya a dukka mazan ba a bar su ba, saboda an ce za a fara ɗaukar ƙananan yara da mata da kuma irin ƙashi, haka sun suka shiga jirgin farko wanda suka taso. Don muna magana da su har a jirgin ma duk sun gwada wanda bidiyon bidiyo da ni ma bai fi da ta ba, amma ya taso. Sai aka bari sai daga bayan shi jirgin na biyu shi ya ko sauran maza kenan, da yadda da yadda suka gaya mun kenan. Kuma ke da Allah ma ina jin, saboda sun yi tsaye-tsaye a hanya aka ce sai ga shi da su din da suka fara tasowa da mazan, da akwai wasu ɗaliban jiha tsofaffi ma da suke tare da su a lokacin wajen su wajen goma sha wani abu. To duk sai suka iso tare a bodar ko kuma wani gari wanda yake kusa da bodar ita kasar Hungary din da wadda suka ta nan.
Malam Muhammad Usman kenan, wani mahaifin ƴaƴa guda biyu da Allah ya waga ɗar dogo ya yi tsari da za su dawo gida Najeriya ba tare da sun jira jiragen Najeriya sun fara hidimar dawa da waɗanda yaƙin ya rutsa da su ba. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Jiya Talata, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Amurka ta sanar da ita cewa za ta kori wani ɗan ƙasar Rasha da ke aiki a majalisar, kwana guda bayan da Amurkan ta ce za ta kori ma'aikatan diflomasiyyar Rasha saboda suna leƙen asiri. An sanar da Majalisar Ɗinkin Duniya rana guda kamar yadda aka sanar da ofishin jakadancin Rasha cewa za a hana mutananta 12 daga cikin ma'aikatar diflomasiyar ƙasarta izinin zama Amurka saboda suna ayyukan leƙen asiri kuma dole su bar ƙasar daga 7 ga watan wannan Maris ɗin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Dujarric bai yi wani ƙarin bayani akan mutumin ko kuma aikinsa a majalisar ba. Wani kakaki a ofishin jakadancin Amurka da ke Majalisar Ɗinkin Duniya wanda baya so a faɗi sunan shi ya bayyana wa muryar Amurka cewa ma'aikacin ɗan leƙen asirin Rasha ne, amma ya ƙi ya bayyana suna ko kuma wani ƙarin bayani kansa. Jakadan ƙasar Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vasily Nebenzia ya faɗa wa manema labarai a ranar Litinin cewa matakin musgunawa ce daga gwamnatin Amurka kuma saba haƙƙin Amurka a zamanta na mai masaukin baƙi a Majalisar Ɗinkin Duniya. 'Yan Majalisar Dokokin Libya sun tabbatar da sabuwar gwamnati, matakin da zai iya haddasa kafa gwamnati biyu ya kuma ƙara zaman tankiya da ake a ƙasar da aka daɗe ana rikici sama da shekaru 10. Firaminista mai ci yanzu Fati Bashaga ya miƙa sunayen 'yan majalisar zartarwarsa ga majalisar wakilai na gabashin a jiya Talata, inda 'yan majalisu 92 cikin 101 da suka halarta suka amince. An zaɓi Bashaga a watan da ya gabata bayan da sabuwar gwamnatin ta gaza gudanar da zaben shugaban na farko a ƙarshen shekarar da ta gabata, rarrabuwar da ta haifar da fargaban dawowar rikici a ƙasar da yaƙi da ya kassara bayan samun zaman lafiya na fiye da shekara.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, to kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan faifan. Wannan haka yake, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Thank you.
Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da wannan hantsi. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon yammace. Cikin shirin ciwon yammace a yau kamar a makon jiya muna tare da malama Jamila Dawud yar asalin kasar Ghana da Hajiya Hafiza Usman daga jihar Kano Najeriya kuma a yau zamu mai da hankali ne akan yadda mata suke jajircewa wajen bada nasu gudunmawa da kuma irin kalubalolin da suke fuskanta. A makon jiya mun karkare shirin a daidai inda Hajiya Hafiza take cewa
mace da za ta ce tana jira sai mai kuɗi, tana neman gidan sauki ta zama queen, zauna ta nada kafa inda hali a mata tausa, a sa ruwan wanka, a yi mata komai inda hali ma a sa mata kaya a mata wanka. Kin ga irin waɗannan matan, in kika kula sai kiga sun ƙare a cikin matsala saboda ba su da niyan komai. Kuma ta haka sai kiga maza mayo da rani za su zo at the end of the day, za su iya zuwa su yi hayan mota, za su iya zuwa su yi hayan sutura har turare. Kai labarin da naji haka sai ya aure ki sai kiga cewa komai ƙarya ne, har gidan haya za a je a nuna a ce gidan da za a saki ki zai iya ma ya biya kuɗin hayan shekara ɗaya. To shekara ɗaya nan na ƙarewa za ku koma ku soma from the scratch. Ke kuma ki riga kin ayyana mu ranki cewa fa ke fa mai kuɗi kike so, sai kiga sai ki nema saki ko kuma ki abin da zai sake ki saboda ki fita ki je ki dada neman mai kuɗin. To me yake jawo haka? Saboda duk mace da take da tawakkali ga Allah, wanda Allah ya bata shine nata. So wani magana kina jira Allah ya baki mai kuɗi, in kika aure shi komai ya zo miki ta gidan sauki. There's no food for a lazy man. Sai dai in ba hanya ne da zaki fita ki nema, wannan is understandable. Amma wai a ce sai ki ce a'a sai ba zaki nema ba, to akwai matsala. Sai kiga irin waɗannan matan daga baya za su ƙare, wata za ki gani ta shiga wani irin rayuwar da za a dinga kai su turai da meme. Amma in kika ji irin abinda kuma suke yi, wallahi tallahi ba za ki sai su sule biyar ba.
To daga nan za mu dora a yau, ai sauraro lafiya. To malama Jamila,
jahilci babban ciwo ne a ta tarbiyyar yara. Ana buƙatar ilimi, da ilimi ake tarbiyyar da yara, da ilimi da wayewa da shi ake tarbiyyar da yara. Shi yasa irin gwagwarmaya da irin challenges da mata ke fuskanta kenan. Kaga mace tana son ta yi karatu, sha ce a aure za a miki. Kaga mace tana karatu, a koma su boyewa su je makaranta saboda mazajen su sun hana su. Akwai wanda karatunta ya zama dalilin rasakiyanta saboda tun me shi na magana kadan kadan ya ce kin tauye wanga haki kin yi kaza, jiya na ce kin min kaza. Kuma wasu da gangan suke yi, hanya ne suke nema na hana mata. Don wani na nan lokacin da yaje zai aure ta, ya riga ya bada bakin cewa ya bari ta karasa duk abin da take yi. Yasa yanzu shede yayi amfani da hila, Laraba ke ce hila, ya use strategy. Akwai masu yin haka. Shi yasa kamar yanda na fadi, kowane yanayi akwai pricing da ake biya. In housewife ma kake nema, akwai pricing da kake biya. Don akwai ran da zaka ga amfanin housewife, akwai ran da zaka ga amfanin career woman, akwai ran da zaka ga amfanin jahilci, jahilcin mace, akwai ran da zaka ga rashin amfanin shi da illan da zai yi maka a cikin gidanka. Shi yasa ya kamata muna kulawa sosai, muna gyara wasu ababanmu.
Hajiya Hafiza, waɗansu suna ganin cewa cin zarafin mace yana hana ta ci gaba a rayuwa. Yaya wannan al'amari yake?
Gaskiya game da wannan maganar cin zarafin mata, yana sa mata na koma baya sosai. Dan ba wanda yake so ya ga an ci zarafin shi a kowace hanya. In dai har zaka ci zarafin mutum, to gaskiya wata sai kiga ta koma cikin shaldin ta saboda ba kowa take da wannan juriyan ba. Da yawa zaki ga sun koma shaldin su. To in kin koma shaldin ki, ya zaki ki fito ki kuma tashi kuma ki karfafa kanki, ki motivating kanki har ki ci gaba. It takes time. So shi ma yana sa mace ta koma baya sosai. Shi yasa yana da kyau ko menene kar a ci zarafin mace ko ya yake, ayi kokari a motivating dinta ta bi hanyar da ya kamata ita ma.
Malama Jamila, wani irin kalubale kika fuskanta wajen cimma burin ki na zama malama?
Muka duba aka ce wagga ta taka rawar gani, ba lalle she ta zama tana belonging to a particular field ba. A'a, kowani fanni kake, kowani yanayi kake cikin, ko me kake yi, kana iya ka taka rawan gani a ciki, kuma kana iya kai ma al'umma hidima a ciki. Ke likita ce kina iya ki taimaka ma al'umma da likitancinki. Ke yar jarida ce kina yake taimaka ma al'umma da aikin jaridanki. Ke nurse ce kina yake taimaka ma al'umma da aikin nursing, saboda duk ababen da muka lissafan ga al'umma na bukatan su, kuma suna yi ma al'umma amfani, kuma al'umma cannot do without it. Isa kun ga duka ya kamata a ce an samu mata sun shiga wayan ga bangarori, kuma su koya, su koyar, su taka rawan gani sosai. Saboda ni lokacin da na tashi gaskiya ina son in yi karatu sosai, she wannan lokacin nan gaskiya samun mace ta samu ta yi karatu ba tare da ta bi cikin wasu kalubale ko wasu rikici ba fitine ta ba, gaskiya yana da wuya. Wani sa'in ma a hanata ko wani gwagwarmaya za ta yi, she kaga an masa an hanata. To lokacin gaskiya na so karatu sosai, to amma she ina ga me al'umma ke gani game da karatun mace da kuma ci gaban mace. Ina ga al'umma kusan duka abinda al'umma ke gani, mace ai bayan ta kare karatu kitchen za ta koma bai da amfani, bata yi ta karantar, bata yi ta koyar, bata yi ta yi kaza, ke sa ta bar ma karatun shi ya fiye mata ta je ta yi aurenta. Lokacin na fara karatu kadan kadan ina ta kasa kasa dai, she naji wani tarihin da naji tarihin mazhaban imamu wanda ke da mazhaban malikiya, Imam Malik bin Anas, one of the four school of thoughts. Malamin shi cikin ƴaƴan shi mace daga cikin su mai suna Fatima ita ta yi gadon shi, ta haddace Muwatta Malik kakab, ta karantar, ta taka rawar gani. To she nace ashe ilimi ba na maza kawai bane, maza da mata duka na ciki, kuma kowanne yayi. Tunda dai muna cikin society da yana da wuya a ga mace ta kai wani munzali, to amma kowanne yayi an ci amfani abin da yake. She nace to lokacin na dauda mara nace insha Allahu, in dai ta bangaren neman ilimi ne, she dai inda karfi na ya kare ni da maza za mu dama, don ba da karfin tuwo ake neman ilimi ba, da kwakwalwa ake nema. To insha Allahu, ko ya kwakwalwa na yake raunan ne, na san in na hada da himma da kokari za a ci maburi insha Allah. To dalilin da yasa na masa na kara dauda mara cikin neman ilimi kenan, in ba haka ba da wantan lokacin da rashin samun encouragement wannan kawai ya ishe ka ka kasa karasawa. Shi yasa abinda nake da shi na fadakarwa da zan ba ma al'umma mata hadda mazan, saboda ar-rijalu shaqa'iqun nisa, maza da mata duka siblings ne, haka hadisi ya tabbatar muna. Duk abinda ya shafi mace ya shafi namiji, duk abinda ya shafi namiji kuma ya shafi mace.
To menene muhimmancin faɗi tashin mace, Hajiya Hafiza?
Indai har zaka faɗi ka tashi yau, to babban abu ne, saboda ba kowa zai yi wannan abu. Ki duba mana a misali, bari mu baki misali da koda jinjiri ne. Yau in ya faɗi, gobe faɗi, jibe tashi, zai faɗi, zai ci gaba. Amma me wani sai kiga ya ji tsoro, sai ya sake kwana biyu kafin kuma ya dan manta da wannan abu, sai ga yana a hankali yana dafawa har ya miƙe gaba daya. To matan da kika gani suna jajircewa sai abu, har ga Allah mata ne da sun riga sun ji jiki sosai, sun san wahalan da suka sha har suka kai wannan stage. Kuma haka kin ga yara suna gani abin da iyayensu suke fama da shi. So sai kiga cewa wasu yaran da Allah ya riga ya basu basira za su makansu alƙawari tun suna yara. Gaskiya mama na tana wahala, ko wannan yar uwar mama na din na wahala, ko kuma wannan mata makociyar mu tana wahala, amma gashi nan Allah ya karfafa ta, haka take faɗi tashi har Allah ya daga ta. To ni na mu kai na alƙawari, in Allah ya so ya yarda, ba zan yarda ba in faɗi, ba zan manta wa'annan darasin da na samu ba, saboda zai taimake ni idan na girma. Kasa zaki ga yaran yanzu akwai da yawa masu dama da suke kokari su taimaka ma kansu, ba na ƙarya ba, ba wai a kafa jari ba na kwana biyu, a'a zaki ga ni akwai yara da yawa da zaki ga dinki ne, zaki ga yaro ya sa kanshi ba ma sai ya ji ku ina ba, a gida yana koyan yan, before you know it zaki ga ya kama kuma ya rike, ko kuma sana'a ne zaki ga tana yi. Da yawa yara da yawa suna yi, kamar wata yarinya da na da isa me take yi, humura ne da turaren wuta, har da complimentary card ɗinta. Karamin yarinya ce, bata wuce shekara 20 ba, 19 kuma ta karfafa kanta, saboda na gaya ma kanta gaskiya.
To mai sauraro, a nan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ƴa mace a yau, amma idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, sai Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu da ke mana fatar mu wani lafiya.
To a gaida Aisha Mu'azu, yanzu kuma lokacin da Awal Garba zai kama na sharhin jaridan Kamaru. Thank you.
za mu fara shan gari namu na wannan makon ne da jaridar Cameroon Tribune anda ta rubuto mana cewar tun daga yanzu dai mata sun fara shirye-shirye na bukukuwan su na ranar 8 ga watan Maris wanda Majalisar Dinkin Duniya ta ware musu na musamman domin bawa matan muhimmancin rayuwa na yau da kullum. Sai kuma jaridar Ekohosan ta anda ita kuma ta ce hukumar lafiya na kasar Jamhuriyar Cameroon ta ce za ta himmatu matuƙa gaya ta ga cewar an cima buri wajen tallafawa 'yan kasar wajen biyan kudaden da masu rashin lafiya sai kwantawa a asibitocin kasar Jamhuriyar Cameroon. Sai kuma jaridar Intergation anda ita kuma ta leko mana cewar yanzu dai babban bankin tsakiyar nahiyar Afirka BEAC ya hada taro na musamman da ministocin kungiyar a Benin ya wunde domin rashin gamsuwa da kasafin kudaden shekarar 2022 na wanda aka ware har biliyan 94.208 da 670 da kuma zakat 477 na sefan kasashen nahiyar Afirka an gudanar da taron ne bisa ga jagorancin Director General na bankin tsakiyar Afirka a Benin ya wunde. Sai jaridar Le Message anda ita kuma cewa ta yi har yanzu dai tsugunne bata kare ba wajen sanya tsohon dan wasan kasar Jamhuriyar Cameroon Somba Halak a matsayin kocin kasar wanda ya kokari matuƙa gaya kasar ta Cameroon ta zo na uku a cin gasar kofin nahiyar Afirka wanda kasar Cameroon ta dauki nauyi. Har yanzu dai muna cikin jaridar ta Le Message an ta ce kocin da ke yi wa masu tu'anniti da kudin gwamnatin kasar Jamhuriyar Cameroon shari'a DCS sun gayyaci tsohon kantoman Binnin Duwala wanda ya jagoranci kujerar na tsawon shekaru 15 Prince Tony Tony yanzu haka shine mai kula da filin tashi da sakon jirgin sama na Binnin Duwala. Yanzu ana binciken sa da rubuta ciki kan waɗansu makudan kudade a yayin da yake zaune a kujerar ta kantoman Binnin na Duwala. Sai kuma jaridar Economy anda ita kuma wata yi bangaren da ke noma kwakwa a tsaftun a kasar Jamhuriyar Cameroon gwamnati ta ce za ta yi kokari ta ga cewa ta inganta wannan bangaren domin cimma buri na yalwata al'ummar kasar da manja da ma kasashen ketare. Sai kuma jaridar Lojo ta kasar Jamhuriyar Cameroon an ta gulmata mana cewa zaben samuwar ito da aka yi a kan hukumar kwallon kafa na kasar Jamhuriyar Cameroon BICAFU uwar gidan shugaban kasar ta Cameroon Chantal Biya ana ganin cewa ita ce ta taimaka masa domin haye kan wannan kujera wanda ya jagoranta nan da shekaru 5 masu zuwa. Za mu kammala shan jarin namu na wannan makon ne da jaridar The Fist Actual anda ta kwalmata mana cewar kasar Jamhuriyar Cameroon za ta ciyo bashi a babban banki na Bazalamu ne na duniya FMI har zunzurutun kuɗi miliyar 67.5 na sefar kuɗin Cameroon domin inganta bangaren karfin wutar lantarkin kasar na yadda ake katse wuta ga jama'a ba gaggautawa domin a gyara wannan bangaren. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Cameroon.
To madalla a gaida Muhammad Awal Garba, donan kuma ka zo ga shirma na ƙarshe labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa na farko kan halin da ƙasa ke ciki a ranar Talata a gaban gamayyar Majalisar Dokokin Amurka, inda ya yi amfani da zafafan kalamai akan abokan gaba tare da rarrashin al'ummar Amurka wacce ta sha fama da matsaloli sanadiyar annobar COVID-19 waɗanda suka hada da tashin farashin kayayyaki da kuma rarrabuwar kawuna da fagen siyasar ƙasar ke fuskanta.
To madalla masu raro anan muka karshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu za ku jo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma da safukan mu na yanar gizo kamar yadda wato domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa wadda ta yi gabatarwa, sai Salamun Abu wanda ya hada ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Malam Zubairu. Ni Sarfil Hashin Gubel da na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa salamu alaikum.